من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوا إنا إيمان جيسوات الدين المسلنشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan nin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna 29 ga watan Shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da a 27 ga watan hudu shekara ta 2025 miladiya muna ma Allah ta'ala godiya ya saki hada mu a wannan masallaci mai albarka nan masallacin Raji Quarters da ke nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu na Al-Aqidatu Tahawiyya na babban malami Al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama At-Tahawi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama wannan shine darasin mu na 14 wanda insha Allah ta'ala zamu tashi inda malam yake cewa wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihi al jihatu sittu kasa'iril mubtada'at malam yake bayani dangane da ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda muka ji satin da ya gabata inda malam ke ce da mu fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyya Allah madaukakin sarki ana siffanta shi da siffa ce ta dayantaka da kadaitaka man'utun bi nu'util fardaniyya ana siffanta Allah da siffa ta dayantaka laysa fi ma'anahu ahadun min albariyya babu wani daga cikin halittunsa wanda yake kama da Allah tabaraka wa ta'ala ko Allah yake kama da shi a cikin sunayensa ko a cikin siffofinsa ko wajen cancantar bauta to zamu tashi inda malam ke cewa wato lamba ta 37 wa ta'ala anil hududi wal ghayat malam yake cewa Allah madaukakin sarki ya daukaka dangane da al hudud jam'i na al had shine iyakoki wal ghayat da kuma karshe wal arkan da kuma rukunai wal a'dha da gabobi wal adawat da kayan alatu la tahwihi al jihatu sitt jihohi guda 6 ba su kewaye ubangiji kasa'iril mubtada'at kaman sauran halittu to wayannan lafuza da malam ya kawo malamai suna kiran su da al alfazul mujmala na farko dai aqidar ahlus sunna wal jamaa shine duk wani lafazi ko wata kalma da za a yi amfani da su wajen tabbatar ma da Allah da wata siffa ko wani suna ko kuma kore mishi wata siffa ko wani suna to ana samu waɗannan lafuzan ne ko kalmomin daga Qur'ani da sunna ana samu su ne daga Al-Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan Allah madaukakin sarki ya kira kanshi da wata siffa ko ya siffanta kanshi da wata siffa ko ya kira kanshi da wani suna ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira Allah da wannan sunan ko ya siffanta Allah da wannan siffar to wannan mutlakan sai a tabbatar da shi ba tare da kokonto ba muna fahimta ku shi yasa Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake koyar da mu yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'thalta bihi fi ilmi al-ghaibi indak Allah ina roƙonka ina tawassuli da sunayenka duk wani sunan da yake naka ne wanda ka kira kanka da shi ko ka saukar da shi a cikin littafinka ko kuma ka sanar da wani cikin halittunka shine manzanka kenan ko kuma sunan da kake banta da sanin shi a iliminka na gaibi kenan kaga ba a samar ma Allah suna ko sifa sai abin da ya sa ma kanshi na sunaye ko sifofi ko a cikin alqur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan wani ya kira Allah da wata su da wani suna ko ya siffanta Allah da wata sifa ko yayi amfani da wani lafazi domin kore ma Allah wata sifa tana ƙasa ko tabbatar ma da Allah wata sifa ta daukaka to wannan matukar bai zo a cikin Qur'ani da Sunna ba to malamai suna kiran su da al-alfazul mujmala to anan sai mutane suka kasu kashi uku wasu sai su tabbatar ba tare da tafsili ba wannan kuma bata ce wasu kuma sai su kore ba tare da tafsili ba wasu kuma sai su dauki waɗannan lafizan ko sunayen sai su daura su akan mizani abin da ya dace da Qur'ani da Sunna su tabbatar wanda ya kauce ma Qur'ani da Sunna su kore to su ma sai suka kasu kashi biyu wasu sai su tabbatar da lafazin da ma'anar wasu kuma sai su tabbatar da ma'anar su kore lafazin dalili ko shine saboda ai in ya tabbata a Qur'ani da Sunna to kenan ya nuna akwai wasu nassoshi na Qur'ani da Sunna dake goyen bayan wannan ma'anar amma ba da irin waɗannan lafuzan ba to saboda haka shi yasa in sun tashi to sai su tabbatar da ma'anan zalla saboda ma'anar ta tabbata a Qur'ani da Sunna sai su kore lafuzan saboda lafuzan ba su tabbata a Qur'ani da Sunna ba duka ne duka dai don ai taka tsantsan ne wajen siffanta Allah da wasu sifofi ko kuma sanya mishi suna jama'a muna fahimta ku wannan shine yadda mutane suka wato yadda malamai suke bayani akan wannan to a waɗannan lafuza ne malam ya kawo su anan ya kawo su ne lafuza ne da suke daga cikin al-alfazul mujmala wanda ba su zo a Qur'ani ba ba kuma su zo a sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai dai malamai suka ce idan mutun yayi amfani da waɗannan lafuzan ne ba don komai ba sai dan saboda martani zuwa ga ƴan bid'a masu kokarin kamanta Allah da halittunsa sai yayi amfani da waɗannan lafuzan domin ya kore ma Allah abinda su waɗannan ƴan bid'an ke tabbatar ma Allah na kamanceceniya da halittunsa sai suka ce babu laifi domin shi Imamu Tahawi anan Allah ya mishi rahama abinda yasa yayi amfani da waɗannan lafuzan shine domin ya tabbata wato ya kore yayi raddi zuwa ga waɗancan bangarorin da muke ta magana akan su na mushabbiha masu kamanta Allah madaukakin sarki da halittunsa kamar wato wanda ake kiran shi da Dawud al-Jawaribi da makamancinsa waɗanda suke cewa ai inna Allah jismun suke cewa Allah madaukakin sarki wato gangan jiki ne shi wa annahu jisatun wa a'da suna cewa ai Allah madaukakin sarki gangan jiki ne shi kuma yana da gabobi irin yadda ƴan adam suke da shi to shine shi kuma malam da ya tashi sai ya amfani da waɗannan lafuzan domin ya maida musu maltani don ya kore abinda suke kokarin tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala na miyagun siffofi da kuma kokarin kamanta Allah tabaraka wata'ala da halittunsa jama'a muna fahimta ku Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yake cewa kana Sufyan wa Shu'ba wa Hammad ibn Zaid wa Hammad ibn Salama wa Sharik wa Abu Awana yace waɗannan manya-manyan malaman sun kasance la yahudduna wa la yushabbihuna wa la yumathiluna sun kasance la yuhiddun wa la yushabbihuna wa la yumathilun ba sa sanya ma Allah iyaka ba sa kamanta Allah madaukakin sarki da halittunsa yarawuna alhaditha suna rawaito hadisi duk abin da zasu ce Allah na da shi na sifa to zasu kawo hadisi wala yaquluna kaifa ba kuma su ce wato yaya bayan kuma gashi ya tabbata wa idha suilu qalu bil athari idan an tambaye su sai su fadi hujja su fadi dalili ko qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to saboda haka yanzu zamu ji waɗannan sifofi waɗannan lafuza da malam yi amfani da su kuma zamu ji bangaren da za a iya tabbatar ma da Allah ma'anar su da kuma bangaren da ba zai yi a tabbatar ma da Allah ba sai a koyi na farko dai malam yace wa ta'ala anil hudud yace Allah madaukakin sarki ya daukaka daga al hudud menene ma'anar al hudud Al-hudud jam'i ne na al-haddu. Al-haddu shine mufradi. Al-hudud kuma shine jam'i. To malamai suka ce al-haddu yana iya daukan ma'ana ta fuskoki guda biyu. Na farko shine kamar yadda al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi ya kawo a cikin sharhin sa yace shine yace wa min al-ma'lumi anna al-hadda yuqalu ala ma yunfasulu bihi ash-shay'u wa yutamayyazu bihi an ghairihi abu ne sananne cewa lafazi na alhaddu ana amfani da shi don bayani akan abinda ke rarrabe tsakanin abu kaza da abu kaza abinda ke nuna bambanci tsakanin kaza da kaza yace ana amfani da lafazin alhaddu domin tabbatar da wannan ma'anar wallahu ta'ala غير حال في خلقه ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سوى الله مدوكاكين سركي بايا cikin halittunsa sannan kuma bayi kama da halittunsa tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki tsayayye ne shi wanda yake shi yana da qayyumiyya alqayyumu bi nafsihi al-qa'imu bi nafsihi al-qayyumu li ghayrihi Allah shi ya tsayu da kansa sannan kuma shi ne ya tsayar da wasun sa shine ya tsayu akan duk wani wanda ba shi ba subhanahu wata'ala to kaga anan idan ma'anan al-haddu shine bambanci tsakanin Allah da bayinsa to kaga anan bai kamata a kore ma Allah lafazin al-haddu ba kenan ko saboda ai Allah da halittunsa ba iri ɗaya bane haka ne ko ba haka ba da Allah da bayinsa ai ba ɗaya bane Allah daban halittunsa daban kai daban Allah daban kai halitta ne Allah kuma menene shi mahalicci ne shi to zai yi kuma da mahalicci da abin halitta su zama ɗaya abadan ba za su taba zama ɗaya ba zai yi ba saboda haka to kenan kaga anan idan an ɗauki lafazin al-haddu da cewa shine al-faslu bainal khaliqi wal makhluqi bambanci tsakanin mahalicci da ababen halitta to bi kamata a kore ma Allah sifa ta wato ainifin al-haddu ba muna fahimta ku sannan wannan shine abinda malamai suka fadi sannan kuma akwai ma'anan al-haddu wanda yake ta bangare na biyu shine iyaka mu bayi muna da iyaka ko Allah kuma bashi da iyaka Allah bashi da iyaka shi Allah bashi da farko bashi da karshe mu kaga farko da karshe iyakokin mu kenan abinda aka yi kafin ka zo duniya to iyakanka na farko kenan sannan abinda za a yi bayan baka nan iyakanka na biyu kenan, saboda ka kana tsakanin waɗannan iyakoki guda biyu ne, farko da kuma me da kuma ƙarshe, kana tsakanin su. Sannan kana raye din ma ai kana da iyaka. Yau idan aka ce ga nan gidanka nan, to ikonka da mulkinka yana karewa ne a cikin gidanka, baka da daman ka tsallaka kai iko da mulki a gidan makwabcinka, haka ne ko baka ba? Kaga kenan kana da iyaka kai. Yau idan aka ce wannan mai mulki ne, gwamna ne shi, shugaban kasa ne shi, sarki ne shi, sarkin Bauchi, iyakansa ta kare a nan Bauchi, bayi da wannan iyakar a Gombe. Sarkin Gombe iyakansa ta kare a Gombe, bashi da wannan ikon a Kano. Haka nan kowane gwamna, haka nan kowane shugaban kasa, kaga waɗannan suna da iyakoki kenan. Waɗannan suna da iyakoki kenan. To kaga Allah madaukakin sarki shi kuma bashi da iyaka. Sannan kuma ilimin Allah bai da iyaka. Ilimin Allah bashi da iyaka. Kai ko iliminka yana da me? Yana da iyaka. Akwai abubuwan da baka sani ba, wasu suka fi yawa ma cikin ilimi. Duk yawan iliminka, to wanda baka sani ba su suka fi yawa. Su suka fi yawa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi bashi da iyaka, tabaraka wa ta'ala mulkinsa bashi da iyaka, ikonsa bashi da iyaka, sannan ilimin shi tabaraka wa ta'ala bai da iyaka. To kaga a nan idan aka ce wannan shi ne ma'anar lafazin alhaddu, to kaga wannan ya zama dole a kore ma Allah ba tare da munaza'a ba. In ya zama ma'anar alhaddu shi ne iyaka akan mulki da ilimi, farko da ƙarshe, to kaga dole a kore ma Allah tabaraka wa ta'ala. To kaga kenan yanzu wannan ma'anar alhaddu ya ɗauki ma'ana biyu, ya ɗauki ma'ana mai kyau, ya ɗauki ma'ana mara kyau. Ma'ana mai kyau ɗin shi ne ma'anar alhaddu shi ne bambanci tsakanin Allah da bayinsa. Kaga wannan za a tabbatar ma Allah cewa Allah daban, bayinsa daban. Amma alhaddu da ma'anar iyaka, to ba za a tabbatar ma Allah ba. To sai mu ɗauki cewa ma'anar abinda malam yake nufi a nan da ya ce wa ta'ala anil hududi, shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka dangane da iyaka. Allah ba shi da iyaka. Muna ganewa ko? Amma bambanci tsakanin Allah da bayinsa wannan akwai shi. Hasali ma ai ba sai an faɗa maka cewa akwai bambanci tsakaninka da Allah ba. Ai ba sai an faɗa maka ba. Kai ka kalli kanka ka gani, kai ka san baka cancanta a kira ka Allah ba. Baka cancanta ba. Ballan dana ka ɗauki aƙidar cewa wai komai Allah ne. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka anil hudud. Sannan sai malam ya ce wal ghayat. Al ghayat shi ma yana ɗaukan ma'anoni guda biyu, kamar yadda muka ji dangane da abin da ya shafi wato lafazi na al hudud. Lafazin al ghayat zai ɗauki ma'ana guda biyu, ma'ana mai kyau da kuma ma'ana mara kyau. Na farko shine al-ghaya, shine mufradin, al-ghayat kuma shine jam'i. To idan muka ce Allah yana da ghaya, ghaya a nan bi ma'ana hikima, duk abin da zai yi akwai hikima a ciki. Kaga wannan siffa ce mai kyau ko mara kyau? Wannan siffa ce mai kyau ko? To sai mu tabbatar mu Allah cewa duk abin da Allah zai yi, to yana yin shi ne bisa manufa. Wannan shi ne ghaya. Shi yasa kaman ɗaliban tajwidi, a cikin tajwidi za ka ji an ce ma ghayatu ilmi tajwid, ko menene manufan ilimin tajwidi? Ya ce ghayatuhu saunul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Ya ce wato manufar karatun tauhidi, ma'ana me yasa muke karatun tajwidi, ina muke so mu isa, shi ne tsare harsunanmu daga yin kuskure yayin karanta littafin Allah. To kaga a nan idan aka ce Allah ta'ala yana da hikima akan duk abin da yake yi, to wannan ai ba wanda zai kore ma Allah wannan siffar. Haka ne ko ba haka ba? Kowa ya sani cewa Allah yana da me? Allah yana da hikima. Halittar mu da Allah ya yi, akwai hikima ko babu? Akwai hikima a ciki. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kaga wannan li din lamu ta'lil kenan. Shine gaya na halittar mu, shine dan mu bauta ma Allah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كاغا wannan li yabluwakum wannan lamu ta'lil din shine gaya na halittar mutuwa da kuma rayuwa shine don Allah ya jarraba ku ashe duk abin da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi yana da hikima a ciki shine al-hakim Allah yana da hikima a ciki amma wanda suke cewa wai Allah bashi da hikima wai duk abin da Allah yayi ba hikima sai dai a ce Allah yana da kudura iko na'am Allah yana da kudura Allah yana da iko kuma yana da hikima in ka kore ma Allah hikima ka kore ma Allah siffan da ya tabbatar makansa domin ya kira kanshi da me al-hakim watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila kalmomin ubangijinka sun cika wajen gaskiya da adalci kaga hikimar ubangiji tabaraka wa ta'ala a saukar da maganganunsa da kalmominsa shine dan ya yi adalci tsakanin bayinsa wajen hukunci sannan kuma ya tabbatar musu da labaru na gaskiya wajen labarin da Allah yake bayarwa saboda haka Allah madaukakin sarki yana da hikima to kaga anan in kace al-ghaya shine hikima manufa wajen yin halittunsa da duk abin da yake yi kaga wannan siffa ce mai kyau da ba za a kore mu Allah ba jama'a muna fahimta ku amma ma'ana ta biyu da al-ghaya yake dauka shine karshe shine nihaya kenan shine al-ghaya nihaya Allah kuma bai da karshe mu kuma muna da me kowa yana da karshe shi Allah shine al-awwal fa laysa qablahu shay wal akhir fa laysa ba'dahu shay Allah madaukakin sarki shine na farkon da bashi da farko ba wani abin da ya gabace shi farko ma bai gabace Allah ba shine na karshen da bashi da karshe ba wani abin da zai wanzu bayan sa karshe ma zai yi karshe ya bar Allah daka Allah bai da farko Allah bashi da karshe subhanahu wata'ala to shine ubangijin komai shine ubangijin kowa shine wato ainifin al-awwal wal akhir to shi Allah madaukakin sarki bai da karshe to kaga anan in kace Allah ya daukaka daga al-ghaya karshe bashi da karshe kaga wannan ai siffa ce mai kyau cewa Allah bai da me Allah bai da karshe jama'a muna fahimta ku Allah madaukakin sarki bashi da karshe to kaga anan siffan farko zamu tabbatar ma da Allah cewa duk abin da Allah yana da gaya yana da hikima a ciki wannan na biyu kuma zamu kore ma Allah cewa Allah bashi da gaya Allah bai da nihaya kenan Allah bashi da karshe shine wa ta'ala anil hududi wal ghayati sannan malam yace wal arkani wal a'dai wal adawat malam yake cewa sannan Allah madaukakin sarki ya daukaka wato ainifin da asiffanta shi da wato al-arkan rukunai wal a'da da kuma gabbai da rukunai da gabbai kusan suna iya daukan ma'ana guda daya al-arkan da kuma al-a'da al-arkan shine wato juz'i wani bangare na jikin abu shine rukuni kenan kamar misali kage idan ka dauki ginin masallacin nan ai ka dauki bangon gaban nan ai rukuni ne cikin rukunin masallacin ko sannan gaba ce cikin masallacin in an rushe ta masallacin ba zai tsaya ba to saboda haka sai ce Allah ya daukaka daga gabbai da kuma rukunai to anan zamu ga mu yan adam muna da gabobi ko hannu ai gaba ce kafa gaba ce ido gaba ce ko wani abu makamancin haka to amma ai Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma da kansa cewa yana da ni yana da hannu yana da ido ko Allah ta'ala yace bal yadahu mabsuqatani yunfiqu kayfa yasha innal ladhina yubay'unaka inma yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim to kaga anan sai Allah tabaraka wa ta'ala yace yana da hannu yana da idan to amma malam yace Allah ya daukaka dangane da asiffanta mishi gabobi to shine anan kamar yadda muka yi bayani a baya ma'anar abinda malam yake nufi shine Allah ya daukaka da asiffanta shi da gabobi irin gabobin dan adam irin gabobin dan adam kar ka ji an ce maka Allah na da ido Allah na da hannu Allah na da digadigai ka dinga siffanta Allah kana suranta shi a tsaye kamar yadda kai mutum kake, ba haka bane. Hannun Allah eh yana da hannu, yaya hannun yake, hannunsa yana jone ne irin yadda nake jone? A ba mu sani ba. Ya akai ba ku sani ba, saboda bai fada mana ina hannun yake ba, amma da yana da hannu eh, me dalili? Shine shi Allah ya ce yana da hannu. Jama'a muna fahimta ku? Ina kafarsa take tana nan a irin yadda namu yake ne? A ba mu sani ba, me dalili? Bai fada mana ba, amma dai kun tabbatar na da kafa eh, saboda mai manzo Allah ya fada sallallahu alaihi wa sallama. Ina idon Allah yake? Ba mu sani ba, amma Allah na da ido eh. Me yasa? Saboda ya ce tajiri bi ayunina. Allah ya ce dangane da jirgiduwan Annabi Nuh, Allah ya ce tana tafiya ne a bisa maganganmu, a bisa idanuwanmu, muna kallon duk inda take tafiya. To kaga anan ba za ka kamanta Allah da sidda halittunsa, ka sanya mu Allah gabobi, ka ce Allah na da gaba irin ta dan adam ba. Jama'a Allah ya sa muna fahimta. Saboda haka malam yace to shi Allah madaukakin sarki ya daukaka daga wato ainifin a siffanta shi da gabbai ko kuma rukunnai. To wannan wato shine abinda waɗannan siffofi guda biyu suke iya dauka na ma'anoni. Sannan sai malam yake cewa wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati, yace Allah madaukakin sarki ya daukaka daga kayan alatu al adawat, daga mufradin sa shine al ada, shine kayan amfani kenan, kamar buta ai kayan amfani ne, ada ne, waya kayan amfani ne. To Allah madaukakin sarki ya daukaka duk bai bukatun su, shi saboda shi Allah ai mun karanta a baya ko la yahtaju ila shay, Allah bai bukatun komai, bai bukatuwa zuwa ga komai subhanahu wa ta'ala. Mu yanzu muna bukatar abubuwa da yawa. Yanzu ni yanzu nace zan yi alula, alwala ta ba za ta yi ba, dole ina bukatan ko butan alula, ko gwangwami, ko gora, ko kofi, ko kwarya, ko kuma famfo, ko na abu makamancin haka. Haka ne ko ba haka ba? Haka duk abin da zan yi ina bukatar kayan amfani. Ko menene? Amma shi Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Duk abin da Allah ya nufa cikin sa, to kawai Allah yana cewa da shi ne kasance kaza, sai abin kuma ya zama irin yadda Allah yake so. Jama'a muna ganewa ku? Duk abin da Allah zai yi, to Allah yana ce mu abin ne zama, sai zama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake bukatar ya zama. To shi ne malam yace Allah madaukakin sarki ya daukaka daga wato ainifin al adawat. To kaga anan za mu fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka daga waɗannan abubuwa da malam ya kawo, in mun dauki miyagun ma'anonin su kamar yadda muka ji, amma in mun dauki kyawawan ma'anonin, to Allah tabaraka wa ta'ala yana siffantuwa da kyawawan siffofi kamar yadda yake siffanta kanshi da su a cikin Alkur'ani, annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wato ainifin siffanta shi a cikin hadisansa waɗanda suke ingantattu. Sannan sai malam yake cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala la tahwihi aljihatu sitt. Malam yace jihohi guda shida ba sa kewaye Ubangiji, amma ajira kamar jihatu sitt. Aljihatu sitt shine sama da ƙasa, ba biyu ba kenan, gabar da yamma, kudu da arewa, wannan sune aljihatu sitt. To shine sai malam yace shi Allah waɗannan wato jihohi guda shida ba su kewaye Allah ba, kasa'idul mubtada'at, kaman sauran halittun Allah. Yanzu mu muna zaune a nan ai, ko a cikin masallacin da aka ɗauka zalla, ai muna tsakanin rufi ne da kuma ƙasa, muna kuma tsakanin gabal da yamma kudu da arewa haka ne in ka fita waje kana tsakanin bainas samai wal ardi wama bainahuma ne kana cikin wa bainahuma ne kai baka sama kuma baka cikin kasa kaga sama da kasa yanzu sama ta maka rumfa kasa kuma ta dauke ka sannan kana tsakanin gabal da yamma kana tsakanin kudu da arewa jama'a muna ganewa ku to shi kuma Allah madaukakin sarki waɗannan jiyoyi guda shida basu kewaye shi ba mun gane ku waɗannan jihohi guda shida din ba su kewaye Allah tabaraka wa ta'ala ba to kaga wannan zai nuna mana cewa babu inda ya cancanci dukkan mai hankali hankalinsa ya nuna masa Allah yana can in ba sama ba domin shi Allah yana saman komai ne Allah yana sama da komai ne saboda haka da gabal da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa duka suna ƙasa ne ba wani abu da ya kewaye Ubangiji babu abin da ya kewaye Allah domin kamar yadda hadisi ya tabbatar mana cewa halitta wacce take mafi ɗaukaka mafi sama cikin halittun Allah shine al'arshin Allah al'arshin Allah Allah madaukakin sarki kuma istawa ala arshi Allah kuma ya daidaita akan al'arshin sa abinda ake so ka gane shine in an ce fa Allah ya daidaita akan al'arshin sa ba wai ya daidaita irin yadda na zauna a kujeran nan ba a'a ba haka bane ya daidaita ne istiwa'un yaliqu bi jalalihi daidaito da ya dace da girman Allah da zatin Allah da kudiran Allah tabaraka wa ta'ala daka ba surantawa za ka yi ba idan ka suranta idonka ne to nan ne sai ka manta Allah da halittunsa muna ganewa ku yasa wasu daga cikin malaman aqida ma da suka zafafa suka ce koda bayani kake yi cewa Allah na da haru suka ce min babi ta'zim babi na girmama Ubangiji da kuma karka ka manta Allah da halittunsa suka ce karka dinga yin bayani kana nunawa da hannunka ballantana mai fahimta ya kokarin fahimtar cewa hannun Allah yana kama da naka muna ganewa ku sai dai da yawan malamai ba su tafi akan wannan ba domin saboda duk abin da mutum zai yi ana amfani ne da niyyarsa lokacin da kake bayani akan hannun Allah sai kuma ka nuna hannunka in kana nufin cewa hannun Allah irin hannunka ne to ka fita musulunci kaga kulta saboda duk wanda ya kamanta Allah da halittunsa kafiri ne shi Allah ya tsare mu saboda haka malam yace to shi Allah لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات الله مدوكين سركي وانن جهوهي غداشيدا باسكي وي الله تبارك وتعالى با كمر واتو اينفين سوران حالتو دا وانن جهوهي غداشيدا سكي موسى اياكا سكي ويسو كاغا كمين دا مكفادي انن ba yadda za a yi hankali lafiyayye ya dauki aqidar cewa wai ko wai Allah madaukakin sarki yana ko ina ba zai yi ba domin duk inda ka aje Allah in ka ce Allah yana ko ina to ka sanya shi tsakanin sama da ƙasa gabal da yamma kudu da arewa ka sanya Allah anan wannan kuma kuskure ne kuskure ne ko mutum ya ce wai ka ce Allah na sama wai ka yi ma Allah makani to ita ko ina din ce ita ko ina din me ita ba makani bace ita nan ba makani bane can ba makani bane can duk inda ka ce Allah na ko ina shi ko ina shi me shi shi ma makani ne shi ma din makani ne saboda haka abin da yafi maka shine ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai Allah na sama eh yana sama khalas خلاص ba ruwanka da kokarin tawili ko kokarin ba mu abun fassaran da ba shi Allah ya bashi ba ko kuma ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayar ba to anan wajin da malam yace la tahwihil jihatu sit kasairil mubtadaat akwai abin da ya kamata mu yi nazarin sa anan zamu fahimci maganan malam cewa duk wata halittar ubangiji to waɗannan jihohi guda shida suna kewaye da ita tana tsakiyar waɗannan jihohi guda shida haka ne ku to malamai suka ce akwai abin lura a nan wajen, domin a na farko akwai halittun Allah waɗanda suke ba sa kewaye da waɗannan abubuwa guda shida, kamar yadda na yi bayani dangane da al'arshin Allah. Kaga al'arshin Allah ai yana saman sama, kaga kenan jihohi guda shida ai ba su kewaye al'arshin Allah ba. Muna fahimta ku? Jihohi guda shida ba su kewaye al'arshin Allah ba. Kaga kenan wannan maganan da malam yayi akwai abin da za mu kula da shi, akwai abin da za mu lura da shi a cikin maganarsa, sai mu fahimci abin da yake nufi. Shi ne da ya ce la tahwihil jihatu sit kasairil mubtada'at, shi ne ya yi hukunci ne da al'aghlab, mafiya yawan halittun Allah, asalin halittun Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su suna ina? Suna ƙasa. In ka cire mala'ikun Allah waɗanda su kuma suna mi? Suna sama. To malam yana ƙoƙarin bambanta mana ne tsakanin Allah maɗaukakin sarki da halittunsa, domin galibi waɗanda aka fi sanya su zama kishiyoyi ma Allah, kuma ake ƙoƙarin kamanta su da Allah, su ne bil adama mutane. Haka ne ko ba haka ba? Mutane. Yanzu mutum ya ce hannun Allah irin nawa ne, ya faɗa ne saboda yana ganin ka kai bil adama. Amma yanzu ka ce hannun Allah irin na mala'ika ne, ya ka taba ganin mala'ikan ma? Shi kanshi mala'ikan baka san ya halittarsa take ba, baka taba ganin shi ba, ballantana ka kamanta shi da Allah. To shi yasa malam sai ya hukunci da mafiya galibi, shi ne aglab, waɗanda ake kamanta su da Ubangiji su ne bil adama. To shi yasa sai ya ce Allah jihohi guda shidan nan ba su kewaye da shi kamar yadda suke kewaye da sauran halittun Allah, bi ma'ana cikin ƴan adam da sauran halittu. Ya yi hukunci ne da abun da yake wato ainihin mafi galaba. Jama'a muna fahimta ku? To wannan shi ne dangane da abun da ya shafi waɗannan lafuza da malam ya kawo. To sai dai abun da za mu ƙara faɗi a nan, kamar yadda na maimaita na faɗa kuma muna ƙara maimaitawa, shine waɗannan lafuza da ba su zo a Qur'ani da sunna ba. Malam Allah ya mishi rahama, malami ne da sunna, kuma wannan littafi na shi na Al-Aqidatu Bahawiyya yana daga cikin takaitattun littattafai waɗanda suke bayani akan ginshikin aqidar Ahlus Sunna. Ai mun ji tun daga farko mun fara da inna Allaha wahidun la sharika la, wannan shine tushe na aqida, shine cewa Allah ɗaya ne, ba shi da abokin tarayya. Wannan tushen aqidar Ahlus Sunna kenan, tushe ne na aqidar Ahlus Sunna, kuma shine tushen musulunci. Duk wata aqidar da ta nuna maka akwai Allah na biyu bayan Allah guda ɗaya, to aqidar kafirci ce wannan, ba musulunci bace. In dai aqidar ta nuna maka cewa akwai wani Allah na biyu bayan Allah mahaliccin sammai da ƙasai, to an fita kuma daga musulunci, an koma kafirci. Jama'a muna ganewa ku? Saboda haka aqidar musulunci, aqidar Ahlus Sunna shine Allah ɗaya ne, babu wani Allah bayan shi, ba wani Allah bayan shi. Kaga wannan ya rushe aqidar komai Allah, dan Allah ma ya ce wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayni ithnayn, Allah ya ce, Allah ya ce kar ku rike ababen bauta guda biyu, kar ku rike alloli guda biyu, babu Allah na biyu. Allah ya ce, Allah ne ya ce haka. Ai duk maganganun da suke cikin Qur'ani maganar Allah ne. To amma saboda a ƙara tabbatar maka da ƙarfafa maka wannan, sai Allah da kansa ya ce maka ka saurari Allah ya ce. Kaga yanzu mun zo mun karanta Al-Qur'ani sai mu ce Allah ya ce, to yanzu kuma sai mu samu riƙi biyu sai mu ce Allah ya ce, Allah ya ce. Kaga ai maganar mai girma ce, Allah ya ce kar ku riƙi alloli guda biyu, saboda haka babu wani Allah in ba Allah ba, Allah shine kadai abin bauta. To kaga wannan littafin ya mana bayani dangane da aqidar mu ta kadaitakar Allah da bauta, da kuma manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mun ji bayani akan Al-Qur'ani da matsayin Al-Qur'ani, mun ji bayani akan ganin Allah tabaraka wa ta'ala ran tashin alkiyama. Yanzu malam yana mana bayani akan siffofin da ya kamata a kore mu Allah subhanahu wataala. To kaga anan tunda muka faro karatu tun daga farko har zuwa nan bamu karanta wani abun da muka ce a mayarwa malam da kayansa ba. To sai dai anan wajen za mu yi aiki da abun da mafiya yawan malaman sunna suka tafi akai shine magana mafi inganci shine waɗannan lafuzan abu su kada a yi amfani da su, wannan shine abun da yafi. Jama'a muna ganewa ku? Kuma wannan shine bambancin aqidar sunna da bid'a. Sunna malaman sunna ba ma'sumai bane suna kuskure. In sun yi kuskure kuma ba a yi riko da kuskuren su. Ba aka fa hujja da kuskuren malami. Idan aka gano cewa yayi kuskure to abinda ake yi shine sai a roka mishi gafaran Allah sai kuma a aje mishi kuskuren sa, ba aiki da shi. Amma ita bid'a fa ba a cin gyaran malami. Duk abinda malami yayi to dole haka zaka karbe shi. Kamar yadda yake a cikin littafin Jawahirul Ma'ani cewa daga cikin rukunnan zama muridi a gaban shehi to shine zaka zama kamar mai wanka, kamar gawa ne a gaban mai wanke ta. Kaga gawa a gaban mai wanke ta kai bayin da ta iya. Da inda aka juya ta haka zaka juya. To wannan bambancin sunna da bid'a kenan. A sunna ba haka. Sunna duk abinda malami zai kawo maka zai kawo hujja, sai ka duba in hujjan ta yi daidai da Qur'ani da sunna ka rike, in ta saba ma Qur'ani da sunna ka aje. Wannan ita ce aqidar sunna. Wannan ita ce sunna. Saboda haka magana mafi inganci cikin maganganun malamai waɗannan lafuza da Imam Dahawi ya kawo da yace wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dai wal adawati la tahwihi al jihatu sittu kasair al mubtada'at. Wannan magana ce da ya kamata mu sani tarkuhu aula, barinsa shi yafi. Kamar yadda wato ainifin al-imamu ibnu abil izz al-hanafi ya kawo a cikin sharhin da yayi ma wannan littafi, abin da yafi shine duk abin da za a siffanta Allah da shi to a koma zuwa ga Qur'ani da sunna. Duk wani abin da za a yi amfani da shi ne lafazi domin kore mu Allah wata siffa tana kasa to a koma zuwa ga al-Qur'ani da sunna kamar yadda malamai suka tabbatar kuma suka yi ta bayani. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Saboda haka wannan ita ce sunna, duk abin da za a yi to a tsaya a zallan alkur'ani da sunna. Shi yasa nake faɗa ma mutane cewa in dai ababin addini ne to daidaito tsakanin bid'a da sunna ba zai yi ba. Ababin kasuwa da babin rayuwa da babin siyasa ana iya haɗuwa tsakanin ɗan bid'a da ahlus sunna. Ina babin kasuwa ma ai an yadda kai kasuwanci da Kirista da Yahudi ma ko, saboda wannan kasuwanci ne ya haɗa ku. Amma in dai babin addini ne to haɗin kai tsakanin ahlus sunna da bid'a ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Domin asalin tushen addinin ma daban-daban ne. Shi ahlus sunna tushen addinin sa Qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na ƙwarai. Shi ko ɗan bid'a tushen addinin sa mafarki da tatsuniyoyi da ƙare da yi tsakanin shehunnan sa zuwa wani zuwa wani zuwa wani. Taina za su haɗu. Ba za su haɗu ba, source ɗin ba ɗaya ba ne. To ya kuma za a yi abin ya zama ɗaya? Kaga source daban, content ɗin kuma ai ba zai taɓa zama ɗaya ba. Ba zai yi ba. Saboda haka sunna da bid'a har abada ba za su taɓa haɗuwa ba. Ababin addini ahlus sunna da ɗan bid'a har abada ba za su haɗu ba. Har abada ba za su haɗu ba. Ba ran da za a yi zai yi a ce a zauna a wani forum a haɗa kai wai tsakanin ahlus sunna da bid'a. Kar ka soki sunna, kar kuma kai ma ka soki bid'a, ba zai yi ba. Dan bid'a duk inda yake dole ya soki sunna, haka nan kuma ko ina ahlus sunna yake dole zai soki bid'a. Dan bid'a ba ta yiwuwa sai an soki sunna, sunna ba ta yiwuwa dole sai an yi nadi ma bid'a. Ba zai yi ba. Dan ita bid'a da shirka ko da an daina yin su ba a yin su to ba a daina raddi akan su. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raddi ma bid'a da shirka tun kafin bid'a da shirka su bayyana. A zamaninsa akwai masu bautan kabari ne cikin musulmai? Akwai musulmai masu bautan kabari a zamaninsa? Amma bai radi ba bautan kabari ba, bai tsine masu bautan kabari ba. So haka bid'a da shirka take, ko da ba a yin su to dole a yi musu raddi, ballantana kuma an bayyana su, ballantana kuma ana yin su. Saboda haka wannan shine karatun addini. Kuma ina yawan faɗa ma mutane, idan an zo ana karatu akan aqida, jama'a mu bude zukatanmu mu fahimci waye Ubangijinmu, mu fahimci waye Allah. Dan duk abin da zaka yi in dai baka gane Allah ba, wallahi aikin ban zaka yi. kuna gane wa ku zaka ga mutum in an zo ana magana akan akida sai ka ji mutum ya ce wai ga abin da ya dame mu nan bamu iya sallah ba bamu iya alula mai kyau ba kun zo kuna ta magana akan akida to wannan in kana neman jahili lamba daya to ka sashi a ciki ina amfanin sallanka da alulanka baka da akida mai kyau amfanin me zai maka ina amfanin tsarkinka da ka iya zuciyarka suldatti na shirka da bid'a wannan amfanin me ya maka baka tsarkake zuciyarka ba baka da tsarkin zuciya din kai tsarki na gabbai da gangan jiki amfanin me ya maka wannan wallahi ba zai amfane ka da komai ba saboda ka in kana so ka fahimci addinin Allah to dole ka yi riko da akida kuma ba a yi ma mutane gata ba ba a taimaki mutane ba ba a yi ma mutane abin da ya dace ba in aka bar musu wa'azi akan aqida aka koma musu wa'azi akan zallan sallah da salati da istighfari ba a taimake su ba ba a taimake su ba daga karatun aqida shine tushe in ka tafi gaban Allah aqidanka a lankwashe ka tafi gaban Allah da shirkoki a cikin ibadojinka da duk abubuwan da kake wallahi in Allah ya ajiye ka wuta baka da ranan fita amma aqidarka in tai kyau tauhidin ka yi kyau to duk abin da ka je gaba ga Allah wallahi mai sauki da cikin rahmar Allah ne gafaran Allah ya yafe maka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka in mun ji ana bayani akan akida to mu nutsu kar zuciyarka ta nuna maka cewa wai ana zafafawa in zafi addini ko kuma a ce maka wai ana so a raba kan musulmai saboda haka a daina wa'azi akan akida kawai a zo a hadu a zauna wai ai abin da suke cewa wai haɗin kai na teburi ba haɗin kan kwanin abinci ba wai haɗin kan kwanin abinci shine a kawo abinci guda ɗaya a ci to wai shine a koma zuwa ga source ɗaya na addini Qur'ani da Sunna a tsaye a haka to wai su ba su yadda da wannan haɗin kan ba wai haɗin kai da suke so shine haɗin kan teburin abinci shine mai alade ya kawo mai kare ya kawo mai rago ya kawo mai zakara ya kawo mai kaza ya kawo a zo a haɗu akan teburi amma kowa ya ci nashi wai bi ma'ana shine a zo a ce addinin musulunci ake yi amma a ajiye Qur'ani da Sunna kai dauko mafarkin shehin ka kai dauko na shehin ka kai dauko na shehin ka kowa yayi nashi kar kowa ya soki kowa kuma a tafi akan cewa wai duka musulunci ake yi jama'a wannan hadin kan zai yi wannan hadin kan ba zai yi ba kuma duk waɗanda suka yi waɗannan hadin kan wallahi tsinannu ne Allah ya tsine musu albarka duk waɗanda suka yi wannan haɗin kan tsinin nune domin za su fatar da bayin Allah yaushe za mu zo mu haɗu a kan teburi mu zauna in ce maka wai da ni mai cin rago da kai mai cin alade wai duka ɗaya ne kai mai cin alade kar ka soge ni mai cin rago kar in soge kai mai cin alade yaushe za a yi haka bi ma'ana shine a zo a zauna a ce duka mu musulmai ne in na ce Allah ɗaya ne shikenan wannan ma ya ce komai Allah ne shikenan to a tafi haka kar in soge ki shi kar ya soke ni zai yi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah ta'ala ya samu dace wa alaikum assalamu alaikum
wannan dangane da abatun maganan bin sallah kana da yake mutum wannan yayi da kowa Allah ne ko kuma shi ma kan shi ya ce shi Allah ne sai ko kuma ka samu cewa yana jin sallah ya ka fi shi sallah ne ko kaje kai sallah kashi ba
to duk wanda yake da aqidar komai Allah ne haramun ne ka bi shi sallah domin kafiri ne shi duk wanda yake da aqidar komai Allah ne ba za ka bi sallah ba saboda ba musulmi bane dan duk wanda ya yadda akwai wani Allah bayan Allah da ya halicci sama da ƙasa ba musulmi bane shi kafiri ne shi to yaushe kuma za ka bi kafiri sallah idan an ce maka wani dan bid'a ne malamai sun yi sabani akan bin shi sallah wasu malamai suka ce matukar bid'a yake yi bai bayyana gare shi cewa yana da aqidu na kafirci ba to za ka bi shi sallah haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce ba za ka bi sallah ba kuma abin da ya fi maka shine in za ka yi sallah ka nemi masallacin ahlus sunna wannan shine abin da ya fi amma mutum ya bayyana cewa yana da aqidar komai Allah ne to wannan in ka bi sallah ma ka san me ka bi dan kafiri ne shi ba za ka bi sallah ba saboda ka duk wanda yake da aqidar komai Allah ne haramun ne ka bi sallah ka gan shi yazo yana sallah to aikin banza yi duk abin da yayi a cikin sallan yayi shirme ne da du'a masala da du'a ibada da zai duk shirme ne amma du'aul kafirin illa fi dalal duk ibadan da kafiri yayi duk addu'an da kafiri yayi yayi aikin banza ne to shi liman din ma aikin banza ne kuma da kai ma mu to To yanzu wanda yace shi Allah ne sallan da yi mawaye ma tukunna. Wanda yace shi Allah ne sallan da yi mawaye. In yayi ruku ba zai ce subhana rabbiyal a'la ba? To kai ma Allah ne waye rabbiyal a'la din kenan. Ba zai ce Allahumma ba cin sallan sa? Alhamdulillahi rabbil alamin. To yace shi ma rabbul alamin ne, to mawaye gode, ya gode ma kansa kenan. Ya gode ma kanshi kenan. Saboda haka yanzu kai da kake ma Allah sallah, ka zo ka bi wanda yake ma kansa sallah, ai ba zai bi bai. Ai in dai ka je da gaske komai Allah ne, to bai kamata ma kai sallah ba, saboda kai ma Allah ne. Sai ka tsaya kai kafuntin da gasken gaske. Allah ta'ala ya samu dace, Allah ya tsare mana imanin, Allah madaukakin sarki mana albarka. Za mu tsaya akan wannan gabar, Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan lamba ta 38 wal mi'raju haqqun. Allah ta'ala ya samu dace. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته